الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna hudu ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 9 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Dangane da sallah wadda take sirriya, ma'ana wadda ake boye karatu, idan mutum ya bayyanar da karatu me ke kansa, kuma gwalgwadon aya nawa ce idan mutum ya bayyana sujada take hawan kansa, to lalle abinda muke so mu sani, koye karatu a inda ake koyewa da bayyanawa a inda ake bayyanarwa sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman Malikiya sun zano waɗannan sunnoni guda 8, wanda a sababin barinsu qabli ko ba'di tana kama mutum, shine suka jimlice su a wani baiti, suke cewa sina ne, shina ne, kaza jima ne, ta'a ne, addusuna ne, sama ne, sina ne. Mi suke nihi da sina ne? Sin guda biyu, ma'ana sirrun wa suratu, koye karatu da karanta sura bayan Fatiha sunna ce mai ƙarfi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda ake koye karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. An gane ko? Iya rayuwarsa har ya koma zuwa ga Ubangijinsa, duk inda ake koye karatu a cikin sallah a koye manzon Allah yake yin shi, wato baya bayyanawa. Na cewa akan haka shi ya nuna cewa sunna ce mai ƙarfi. Haka karanta sura bayan Fatiha sunna ce mai ƙarfi, shine kenan suka yi ramzin shi da cewa sina ne, sin guda biyu, sirrun wa suratun. Shinan anan attahiyya ta farko da ta biyu, attashahhudul awwal was sani, domin duk inda ake zama manzala sallallahu alaihi wasallama bai taba zama ba ba tare da yayi tahiyya. Nacewar da yayi akan haka suka tabbatar da cewa yin tahiyya sunna ce mai karfi, suka ce kaza jimani. Haka nan jim guda biyu shine wato jaharun wa julusul awwal, bayyanar da karatu. Duk inda ake bayyanar da karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bayyana, baya koyewa, kuma akan haka ya haji. Haka zama na farko ga sallah wadda take da zama na biyu shine suka jimilce kenan akan cewa jimani. Sannan sai suka ce kaza ta'ani, haka nan kenan ta guda biyu. Me suke nihi da ta guda biyu? Shine tahmidun wa takbir, fadar kenan sami Allahu liman hamidahu, da kuma yin kabbara ta sunkuyawa da tasowa. Waɗannan su ma sunnoni ne waɗanda suke masu ƙarfi. To dan haka anan idan mutum ya bayyanar da karatu a inda ake koyewa, mi ya hau kansa? Abinda ya hau kansa ita ce sujada. Wannan idan mutum ya bayyanar da karatu a inda ake koyewa, abinda ya hau kansa sujada ba aji, saboda bayyanawar nan matsayin ƙari ne. To illa kasancewar in kamar aya ɗaya zuwa aya biyu a inda ake koye karatu mutum ya bayyana, to wannan babu sujada a kansa, domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bayyana aya ɗaya zuwa biyu, wani lokaci yakan jiyar da sahabbansa. Menene hikima anan? Malamai suka ce dan ya jiyar da su gwalgwadan surorin da yake karantawa a sallolinsa. In ba ta hanyar nan, ta ina aka gano cewa ga surorin da yake karantawa a cikin sallah inda ake koye karatu? To da haka malamai suka ce in a fuska ta karantarwa, domin ka sanar da jama'a ga irin abinda ake karantawa, kuma su san da cewa ma wai bayan Fatiha ba gumba ake a kyale, a karatu ake na musamman, to sun ce ba laifi. Aya ɗaya zuwa aya biyu mutum yana iya bayyanar da su a inda ake koye karatu, kenan in akan haka ne babu wata sujada akan mutum. Da haka malamai suka ce kenan in ya kai aya uku abinda ya gaba wannan mutum sai ya yi sujada. Na'am. Ana ni? Na'am. To idan ya tashi ya fahimci cewa ashe gun zama ne ba mekiya bane zama zai, wannan tashi da yi akan raukanuwa limami ya dauke masa. Kamar misali, ka zo sallar azhar, kai kana tsammanin raka'a ta farko ce, ashe su ta biyu kenan, limami ya zauna, kai sai ka manta ka miƙe. Lokacin da ka miƙe ka fahimci cewa limami a zaune yake, dawowa za ka yi ka zauna. Wannan miƙewa da ka yi babu ƙabli ko ba ada a kanka, wannan kuskure limami ya ɗauke maka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu ahadithul anbiya, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na labaran annabawa. Wanda kar mu manta, darasi da ya gabata mun gama babi na 16, baban da ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala na fadarsa wa ila adin akhahum huda wanda a karkashin wannan babi ko mu ce babi na bakwai dai ba na 17 ba na bakwai wato bayani ya gabata game da wani manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Hudu alaihi salam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi shi ya turo shi zuwa mutanansa a matsayin manzo farkon abinda annabi Hudu alaihi salam ya kira Yesu zuwa gare shi shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wanda mun ga irin amsar da suka ba shi annabi Hudu alaihi salam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul a'raf da suratul hud haka a cikin suratul shu'ara haka kuma wato a cikin wannan suratul qamar haka kuma a cikin suratul wannan suratul haqa kamar yadda dai wato bayanin ya gabata wanda dai karshen su shine tabewa da halaka kamar yadda wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala game da duk wanda ya karyatar da manzanninsa ya ki karbar sakon da manzannin Allah suka zo masa da shi to karshen sa shine tabewa da halaka wanda kuma bayani ya gabata mun ga irin nau'in azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su adawa wato mutanen annabi Hudu wanda da iska Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su wanda kasancewar duk wata iska da take zawwa a auna take zawwa domin akwai mala'iku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta su game da kula da iska to amma a ranar da Allah ya halakar da adawa mutanen annabi Hudu iskar wato tsaurin kai ta yi ta fandare masu mala'ikun da suke kula da ita wanda kuma gwalgwadon iskar gaba ɗaya wanda ta kwace ta fito ta halakar da Yahudawa kamar gwalgwadon kofar zobe ne shine Ubangiji ta'ala yake faɗa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya shine Ubangiji ta'ala yake faɗa yace kusan da cewa su adawa mutanen annabi Hudu an halakar da su da wata iska wadda take mai tsananin ƙara atiya wadda wato ta fandare ga waɗanda suke masu kula da ita masu gadinta kamar yadda Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki Allah ya ji kansa yake fassara mana kalimar atiya shine yace ay atat al-khuzzan ta fandare ta yi tsaurin kai ga su waɗanda suke masu taskance ta mala'ikun da Allah ya wakilta shine yace sakharaha alaihim sab'a layali ubangiji ta'ala ya hure wannan iska akan su mutanen annabi Hudu adawa sab'a layalin darare bakwai wa samaniyata ayyamin wato da yini takwas husuman wato ajiri akalla kwana bakwai wannan iska ta yi wuni bakwai wannan dare bakwai kuma yini takwas ta ringa bulbulowa ubangiji ta'ala yace fatara alqauma fiha sar'a kakan ga su waɗannan jama'a adawa mutanen annabi Hudu sar'a suna kayayyi fiha a cikin wannan iska kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratul qamar tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqayir iskar takan ciri mutum ta wulwula shi a cikin sararin samaniya ta cire kan ta raba shi da gangan jikin sa nan sai ta shefar da shi shine ubangiji ta'ala yace ka annahum a'jazu nakhlin munqair ka ce ku tuttirai ne na dabino wanda an sare ka shine anan ubangiji ta'ala yace ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce ku tuttirai ne na dabino wanda yake sarayayya ma'ana an sare kan kawai sai ku tuttirai icca saboda su adawa suna daga cikin waɗanda Allah ya albarkace su da ƙarfin jiki da girma kamar yadda bayani ya gabata akan samu daga cikin su mutun ya kai tsawon meter wato 6 shine zira'i 12 an gane ku zira'i 12 kaga meter 6 ku tsawon ba kadan bane to amma duk wasu riwayoyi da suka zo cewa gajeran su shine zaka same shi wajen meter sawannan zira'i 70 wani sama da zira'i 100 wannan duka bai inganta ba domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaba adam lokacin da Allah ya halicce shi yana da tsawon zira'i 60 kuma tun daga annaba adam baya ake ji har zuwa kiyama kullun ƙara gajarcewa yake to kaga in ka kai su cewa me wannan zira'i 100 ko abin da yayi gaba da haka to wannan kaga ya ci karo da wannan hadisi to shine ubangiji ta'ala yace fa hal tara lahum min baqiya shin wai ko kaga wani wanda ya rage yayi saura daga cikin su gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su to dan haka dai a takeice wannan mu fahimci cewa sunna ce ta Allah wadda take mai zarcewa ga duk wanda ya ƙaryatar da manzanninsa ƙarshen sa shine tabewa da halaka darasi na yau kenan zamu tashi babi na gaba shine babi na 7 qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu qawli llahi ta'ala وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الهجر قوله الهجر موضوع ثمود وأما حرث الهجر حرام وكل ممنوع فهو هجر ومنه هجر مهجور والهجر كل بناء بنيت وما هجرت عليه من الأرض فهو هجر ومنه سمي حديم البيت هجرا كأنه مشتق من محظوم مثل قتيل ومن مقتول ويقال للأنثى من الخيل هجر ويقال للعقل هجر وهجا وأما هجر اليمامة فهو المنزل قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا هشام بن عروة أنا أبيه هو عروة بن الزبير أنا عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان أنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد أجنا منها واستقينا فأمرهم أن يدرهوا ذلك الأجين ويهريق ذلك الماء ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم mani itajana bima'i qala haddathana ibrahim ibn al-munzir qala haddathana anas ibn iyab an ubaydillah huwa ibn umar al-umari annafi huwa mawla ibn umar anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma akhbarahu anna an-nas nazalu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama arda samud al-hijr wastaqaw min bi'riha wa atajanu bihi fa'amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an yuhriqu mastaqaw min bi'riha wa an ya'lifu li'ibl al-ajin wa an ya'lifu li'ibl al-ajin wa amarahum an yastaqu min al-bi'ri allati kanat riduha an-naqa taba'ahu usamatu an-nafi qala haddathana muhammad qala akhbarana abdullah wa ibn al-mubarak al-marwazi amma amar wa ibn rashid al-azdi ani az-zuhri wa ibn shihab انه قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالهجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب وابن كيسان قال حدثنا أبي أنه قال سمعت يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم مالم الله يجيك أنسنا فتا وانم بابيني واندكي بياني جمد فتر وبنجي سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وبنجي تعالى كي فتا شوا موني مكا تورودا Salihu a matsayin annabi ne manzo ne wato izuwa samudawa ƴan uwansa wanda su samudawa kabila ce ƴan uwa ne na danganta ga annabi Salih amma sun yi hannun riga wato a bangaren addini kwata-kwata tsakanin shi da su babu ukhuwa diniya ƴan uwantaka ta addini domin addinin sa da nasu ya sha bamban addinin annabi Salih shine tauhidi kadai ta Allah da bauta su ko addinin su wato shine shirka hada bautar Allah da wani kenan ƴan uwantaka anan ƴan uwantaka ce ta jini ba ƴan uwantaka bace ta addini wanda ƴan uwantaka ta hakika ko ita ce ƴan uwantaka ta addini ƴan uwantaka ta jini ba ta amfani sai in ta hadu da ta addini to shine ubangiji ta'ala ke fada wa ila samuda akahu mu ne muka aiko ma samudawa dan uwan salihan shine annabi salih a matsayin manzo qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru farkon abin da ya faɗa gare su yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku da bauta malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in ban da shi wanda wannan kamar yadda ya gabata annabawan Allah gaba ɗayan su farkon abin da suke buɗe da'awar su da shi kira zuwa ga tauhidi an gane ko dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a hadisi sahihi yake cewa nahnu al-anbiya abna'ul allat dinuna wahid wa ummahatuna shatta au kama kada yace mu annabawan Allah abna'ul allat ne, ma'ana ƴaƴan kishiyoyi ne. An gane ku, dinuna wahid, addinin mu daya. Idan aka ce abna'ul allat sune waɗanda mahaifin su daya amma sun sha bamban a wajen uwaye, me yake nihi da cewa mu ƴaƴan mutum ɗaya ne amma kuma uwayenmu daban kasancewar gaba ɗayan su annabawan Allah? Abinda suka zo da shi shine tauhidi kadai ta Allah da bauta. Shi yasa yace dinuna wahid, sai yace wa ummahatuna shatta, uwayenmu daban-daban, ma'ana shari'a ake shan bamban ta wannan annabi zuwa ga wannan annabi, amma wajen asali tushe tauhidi dukkan su sun yi ittifaki. Kowane annabi da kowane manzo kiran da yake shine kadai ta Allah da bauta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut, tabbas mun tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Wannan manzo iya abin da yake faɗa ga jama'a shine ku kadaita Allah da bauta, ku nisanci dagutu. In aka ce dagutu ma ubida min dunillahi bi ridahu, duk abinda ake sarrafa masa ibada da yarda shi da amincewarsa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shine dagutu. Kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, gabaninka Ubangiji ta'ala ya ce ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanninmu, illa nuhi ilaihi, face sai mun turo masa wahayi annahu cewa lamarin la ilaha a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana. Ubangiji ta'ala ya ce face ni mahaliccin kowa da komai, fa'abuduni, ku kadaita ni da bauta. Haka can ya ce wasa'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'budu. To dan haka anan annabi Hud alaihi salam, annabi Salih alaihi salam, iya abin da ya fada ga mutanansa a farko yace ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru, yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku da bauta, malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta in banda shi. Kuma yace da su kad ja'atkum bayyinatu min rabbikum, tabbas wato hujja mai gamsarwa mai tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku, kad ja'atkum, hakika ta zo muku. Micece hujjar yace hazihi naqatullahi lakum aya, wannan da kuke gani taguwa ce ta Allah, kuma kuna da aya a cikinta, ma'ana izina ɗaukar lura. Domin in aka ce aya, alama da za ta zame maka jagora izuwa sanin wani abu ka gaskata shi kai imani da shi. Taguwa ce ɗaya-ɗaya Allah ya turo ta, kuma tana da ɗa, kuma taguwar nan takan shayar da mutanen garin gaba ɗaya, kuma takan shanye ruwa, ita kaɗai ta shanye. Shi yasa aka yi baki-baki da su jama'ar, hazihi naqatul laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum, yace lakum aya, na gare ku wato alama wadda za ta nuna muku kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za ta tabbatar muku gaskiyar manzanci na. Taguwa ce ta Allah, wanda ita wannan taguwa su suka kirkira, suka ce in har kai manzo ne na Allah da gaskiya, suka ce to ka zo mana da taguwa, taguwar da za ta zo da ɗanta, kuma daga cikin fandutsi za ta fito. Kuma wannan taguwar suka kaga cewa wadda za ta iya shanye ruwan garin gaba ɗaya, kuma wadda za ta iya shayar da su. Yace in har na zo muku da abinda kuka nema na mu'jiza, za ku yi imani da ni, ku gaskata ni a matsayin manzo, ku kadaita ubangijinku da bauta? Suka yi imani, suka ce kwarai, in har ta zo za mu gaskata ka. To lokacin da ya zo musu da wannan taguwa, shine yace musu fazarruha ta akul fi ardillah, ku barta ta ci a ƙasar Allah, ku barta ta yi kiwon ta yadda ta ga dama. Wala ta masuha bi su'in, karku shafe ta da wata mugunta, fa ya'khuzakum azabun alim, in har kuka shafe ta da wata mugunta wato kusan da cewa azaba ma'abuciyar radadi za ta damke ku tun daga nan duniya kafin makoma ku lahira. Ya ci gaba da jan hankalinsu ya ce wazukuru izja alakum khulafa amin ba'di adi, ku tuna yayin da Ubangiji ta'ala ya maida ku a matsayin khalifofi bayan aban kasa bayan halakar da adawa mutanen annabi Hudu. Allah ya halakar da su ku kuma yi gurbin su. Ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku. Wazkuru iz ja'alakum khulafa amin ba'di adi, sai yace wa bawwa'akum fil ardi, kuma ya zaunar da ku a ban kasa. Tattakhizuna min suhuliha qusura, daga kasa wannan wadda take mai laushi kukan gina wasu dogayen gine-gine benaye. Watanhituna aljibala buyuta, kuma duwatsu kukan kwarkware su kurarike su kuma yada su dakuna. Sai yace wazkuru ala allahi, kutuna ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mu. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kar ku tafi a ban kasa kuna masu yada barna. An gane ku? Wannan duka jan hankali ne annabi Salih alaihi salam ya ringa ma jama'arsa. To a nan lokacin nan suka fara ja'in jada shi, su waɗanda suke manyan gari, waɗanda suka yi girman kai, waɗanda ake nunawa da yatsa, suke faɗa ga waɗanda suke raunana suka ce a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi, yanzu ku kun sani cewa Salihu wai manzo ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce inna bima ursila bihi kafiruna, mu fa mun kafirce da abin da aka aiko da shi, aka aiko shi da shi, mu ba mu yarda ba. An gane ku? Su waɗanda suke mu'minan da suka ce da su a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi, qalu inna bima ursila bihi mu'min, suka ce mu mun yi imani da shi a matsayin manzo. Amma su qala allazina istakbaru billazi amantum bihi, suka ce inna wannan qala almala'u allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafiru, waɗanda suka yi girman kai suka ce to mu fa mun kafirce da abin da kuka yi imani da shi, salihun da kuka yarda da shi a matsayin manzo mu mun kafirce masa, mu ba mu yarda ba. To a lokacin nan wannan taguwa ta annabi Salih sai suka soke ta, suka ce ya Salihu utina bi mata iduna bihi in kunta minal mursalin, suka ce in har kai manzo ne da gaskiya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, zo mana da abin da kai alkawali da shi na azaba, cewa in har mun taba wannan taguwa da wata cutarwa to azaba mai radadi za ta damke mu. Suka ce zo mana da azabar yanzu. To shine a lokacin nan annabi Salihu alaihi salam ya juya baya yake cewa ya kaumi, laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. An gane ku? Kafin kenan azabar Allah ta damke su, shine a lokacin nan Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratu Hud, annabi Salihu sai ya ce musu tamattahu fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makzub, ku je ku zauna ku ji daɗi ku rayu a cikin gidajen ku tsawon kwana uku. Wannan alkawali ne wanda yake ba na ƙarya ba, bayan kwana uku kun ga abin da zai biyo baya. Ba dai ba ku kuke neman cewa in zo muku da abin da nake faɗa cewa wai in har ba ku yi imani, in har ba ku gaskata ni ba, cewa in har kuka danki kuka shafi wannan taguwa da wata mugunta azaba mai radadi za ta kama ku. Yace to ku je tsawon kwana uku, wannan sako ne daga gun Ubangiji na, bayan kwana uku sun cika za ku ga abin da zai biyo baya. To shine dai Ubangiji ta'ala ya damke su da wata azaba ta musamman, shine kuwa ta mala'ika. Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yayi kururuwa gaba ɗayan su, fa asbahu fi darihim jasimina, suka zamanto suna matacci suna gurfana akan gwiwoyinsu bayan cikar waɗannan kwanuka uku. Kaga dai a takaice su ma dai a nan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana, ƙarshen su shine taɓewa da halaka a sababin ƙaryatar da manzannin Allah subhanahu wata'ala domin sun ƙaryatar da annabi Salih ƙaryatar da manzo guda tamkar ƙaryatar da manzanni ne gaba daya domin dukkan su gaba daya sun yi tarayya ne akan abu daya daya shine tauhidi kira zuwa kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta to shine anan mallam ya ciro mana dai ayat da ke cikin suratul a'raf wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ya ce wa qawlihi kazzaba ashabul hijr al mursalin da fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hijr yake fada kazzaba ashabul hijr al mursalin ma abuta hijr ubangiji ta'ala yace sun ƙaryatar da manzanni malan na fada al-hijr mawdi'u samud al-hijr suna ne na dawan da wato ko mu ce kwarin da su samudawa mutanen annabi salihu suke zaune dawan da suke zaune shine ake kiran shi hijr kaga ubangiji ta'ala cewa sun ƙaryatar da manzanni alhali ko manzo dai aka turo musu shine annabi salih domin ƙaryatar da manzo guda tamkar ƙaryatar da manzanni ne gaba daya sai ya ce wa amma harfun hijir sanade ma'anar fadar sa a can cikin suratul an'am da suke cewa wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijir la yaqamuha illa man nasha'u bi za'mihi wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma allahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftaru ma'anar sa yace haram ma'anar hijir a wannan aya shine haram an gane ko kenan sabani ga kazzaba ashabul hijir wannan ashabul hijir hijir suna ne ne inda samudawa mutanen annabi salihu suka rayu sai yace wa kullu mamnu'in fa huwa hijir dukkan wani abu da aka yi hani game da aikata shi hijir ake kiran shi a larabci an gane ko idan aka ce hijir ma'ana haramun abinda kwata-kwata bai halatta ba yace wa minhu yana daga cikin shi fadar su da suke cewa hijrun mahjur hijrun mahjur idan aka ce hijrun mahjur kenan abu wanda yake kenan haramun muharram abu wanda yake haramtacce wanda aka haramta an gane ko ga yacin waye quluna hijran mahjura ma'ana tsari wanda yake abin tsarewa kenan abinda aka yi hani sai yace wal hijr kullu bina'in banaitahu sannan kuma yana daga cikin ma'anonin hijr kullu bina'in banaitahu dukkan wani gini da ka gina daki ne ka gina ko wani soro ne ko menene ko wata katanga ce kai ana kiran shi hijir duk abin da zaka yi na gini ana kiran shi hijir an gane sawa an daki ne ko katanga ce ka zagaye sunan ta hijir wama hajarta alaihi min al-ardi haka abinda ka zagaye ka tsare na kasa ka dan yi kurtu ma'ana ka zo kai wani dan shinge haka ka hudda iyaka cewa wannan gonar ka ce to wannan shi ma ana kiran shi hijir ko kuma fili da zaka zo ka dan yi alama cewa filinka daga wuri kaza zuwa wuri kaza wannan duka ana kiran shi hijir a larabci shi yasa yace wama hajarta alaihi min al-ard duk abinda ka tsare na kasa gona ce ko fili ne wannan ana kiran shi hijir da ka zagaye ka fitar da alamar ka shine yace fa huwa hijir sai yace wa minhu summiya hadimul baiti hijran daga cikin shi ne aka ambaci hadimul bait ma'ana wannan dan zagaye na Ka'aba ake kiran shi hijir wanda ake kiran shi hijir Isma'il an gane ko wannan dan zagaye wanda yake jikin Ka'aba wanda annabi Isma'il alaihi salam shine ya dan kewaye ai abinda ake kiran shi hijir Isma'il shine ake kira hadim kuma shine ake kira hijir sai yace ka annahu mushtaqqun mimma hadum mislu qatilin mimma qatul kamar yadda qatil kenan an ciro shi ne daga wannan maqtul kamar yadda in aka ce hadim kenan mimma hadu kamar yadda in aka ce hijir kenan mimma hajur abinda aka zagaye wa yuqalu lil unsa min al kayli hijir ana fada wato ga godiya ana ce mata hijir, ta matar doki ana ce mata hijir. Wa yuqalu lil aqli, haka nan hankali ana kiran shi hijir, saboda yakan hana mutum aikata abinda bai dace ba. In dai mutum yana da hankali da lura, to zai kusanci abinda zai amfane shi, kuma zai nisanci abinda zai cutar da shi. Shi yasa ai wanda hankali ya gushe, zaka ga duk abinda ya ga dama yi yake. Me yasa? Ba shi da wani abinda zai tsare shi ya hana shi aikata abinda bai dace ba. Shi yasa hankali ake kiran shi kenan hijir, kuma ana kiran shi da hija. Sai yace wa amma hajarul yamama fa huwa almanzil, hajarul yamama da ake fada wani masauki ne wanda yake na daba. Wannan dai duka akan tafsirin kenan. Kazzaba ashabul hijr mursalin, malan yazo da waɗannan maganganu na malaman lugha. Sannan malan sai yazo da hadisin Abdullahi ibn Zama'a, Allah ya kara masa yadda ke fada, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fada, wa zakara alladhi aqran naqa, lokacin da ya ambata wanda ya soke taguwa ta Annabi Salih, taguwar Allah ya jingina ta zuwa kansa cewa taguwar sa, fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha, wannan ana kiranta idafatu tashri, jinginawa ce ta daukakawa da darjantawa, dan Allah ya nuna mana matsayin daraja da daukaka na wannan taguwa. Yace taguwar sa ce kamar yadda yace Ka'aba dakin sa ne, ba dan komai ba, dan ya nuna mana darajar wannan daki da matsayin sa. To shine yace wa zakara allazi aqran naqa, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mutumin da ya soke wannan taguwa ta Annabi Salih, wanda a cikin Isra'iliyat suke cewa sunan shi wannan Quddar ibn Salif. Qala, sai yake fada manzon Allah, sai yake cewa in tadaba laha rajulun zu izzin wa man'a fi qaumihi, yace wanda ya karba kira a cikin wannan kabila domin soke wannan taguwa, maza Allah yace wani mutum ne zu izzin, ma'abucin kasaita da nuna isa, wa man'atin, wato da tsaro da kariya, fi qaumihi a cikin jama'ar sa, ma'ana mutum ne wanda yake da daraja, dangin shi suna jin shi. Sai maza Allah ya masalta shi yace ka abi Zama'a, kamar yadda kuka ga Abdullahi ibn Zama'a, an ga kamar Abu Zama'a, an gane ko mahaifin Abdullahi ibn Zama'a, yadda kuka ga wato kamar Abi Zama'a kenan, shine wato Abdullahi ibn Zama'a, yadda kuka ga yana da matsayi, yana da daraja a cikin mutanen shi, to haka shi ma wanda ya kashe wato taguwar Annabi Salihu dan dangi ne, wanda ka san shi kasancewar in aka ce dan dangi ne yazo yayi wani abu, to kalla a biyo baya akan cewa abin da yayi ba daidai ba, ya kamata a yi masa kaza, sabani ga wanda yake ba dan dangi ba ko wanda yake bako. To shi yasa anan da suka hadu, shi wannan shi shine ya jibinci soke wannan taguwa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in tadaba laha rajulun, wanda ya amsa kira daga cikin su domin soke wannan taguwa, manzo Allah yace rajulun, wani mutum ne zu izzin, ma'abucin daukaka da nuna isa, wa man'atin, da matsayi, fi qaumihi a cikin jama'ar sa. Sai manzo Allah ya masalta shi yace ka abi Zama'a, kamar yadda kowa ga Abu Zama'a, yadda yake da matsayi da daukaka a cikin jama'ar shi, to shi ma haka yake. Wannan a takaice dai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labari game da mutumin da ya soke wannan taguwa, ga ya matsayin sa dan dangi ne, shine ya jibinci wannan ta'addanci, wanda kuma ya zame musu shu'umi, wanda a sababin abin da ya Allah ya halakar da su gaba daya. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijra fi gazwati tabuk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wannan kufai na samudawa mutanen annabi salihu fi gazwati tabuk a lokacin da ya fita yakin tabuk domin inda samudawa mutanen annabi salihu suka rayu yana kan hanyar zuwa tabuka idan ka fito daga madina wanda ita tabuka tsakaninta da madina tafiya ce ta kilometer 700 da yan kai an gane ku kilometer 700 da yan kai wanda kuma shi wannan yakin tabuka an yi shi a shekara ta 9 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 9 ne manzon Allah ya fita zuwa tabuka to lokacin da zai tafi tabuka a wannan dawa inda samudawa mutanen annabi salihu suka rayu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda zango an sauka anan amarahum lokacin da aka sauka manzon Allah sai ya umarci sahabbansa yace Allah ya shirabu min bi'irha kar su sake su sha ruwan rijiyarta an gane ku wannan rijiya ta samudawa manzon Allah yace kar su sha ruwa wala yastaqu minha kuma kar su sake su dauki ruwa ma'ana na wannan rijiya ma'ana su cika salkar su ko su shayar da wannan kinsu manzon Allah yace kar su sha faqalu sai suka fada suka ce ya rasulullahi kada ajinna minha ai tintini har ma mun kulfa mun janyo ruwa mun dama gari an gane ko kada ajinna ma'ana mun dama gari saboda a soyayyen gari wannan yana daga cikin nau'in guzurin su wanda akan soye gari a masa hada-hada irin su ciku irin su dabino da sauransu wanda kawai in kana cikin tafiya bulaguro in ka buƙaci abinci kawai ruwa ne zaka yayyafa masa take yanke kawai sai ka tuka shi ka dama shi ya riga ya zama abinci sai a ringa ci to shine suka ce ai tintini mun dama gari ya rasulullahi wastaqaina kuma mun cika makayanmu da ruwan ma'ana mun cika sarka mun yi komai fa amarahum an yadrahu zalika al'ajina manzon Allah ya umarce su cewa wannan gari da suka dama dawan manzon Allah ya ce su jefar da shi wayuhriqu zalika alma'a wannan ruwa manzon Allah ya ce masa su zubar da shi dawan da suka dama manzon Allah ya ce a watsar da shi kuma garin da wato ruwan da suka dauka suka cika sarkuna manzon Allah ya ce a zubar da shi an rawaito daga Sabira ibn Ma'abad da shi da Abu Shamus suka fada Allah ya kara musu yadda suka ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amara bi ilqa'iba wannan abinci da suka sarrafa da ruwan wannan rijiya manzon Allah yayi umarnin cewa a watsar da shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda shi kuma ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mani itajanabi ma'i duk wanda ya dama gari yayi dawo da ruwan wannan rijiya manzon Allah yace ma zai zubar da shi kenan in ba da shi ba mutun ya dama to wannan zaka yi amfani da kayanka amma in dai ruwan wannan rijiya ne manzon Allah yace to mutun ya jefar da wannan abinci an gane ko to shine anan kuma hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake bada labari cewa lalle mutane ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazalu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama arda samuda al-hijra wato sun sauka a kasar samudawa mutanen annabi salih wanda kasar ana kiranta hijir sun sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaqaw min bi'irha suka dau ruwa wato daga cikin rijiyar suka janyo wa tajanu bihi kuma suka dama gari da shi an gane ku suka dama gari suka yi dawo da shi fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuhriqu mastaqaw min bi'ariha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya suka zubar da dukkan ruwan da suka dauka daga cikin waɗannan rijiyoyi wa an yi alifu li iblal ajina, wannan dawo da suka dama manzon Allah ya ce maza ma'ana su ciyar da raƙumma, a ba raƙumma su ci, su kar su ci. Wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat riduha an-naqa, manzon Allah ya umarce su cewa su je riji yadda taguwar take zuwa ta sha, to wannan su je su dau ruwa a cikin ta, amma sauran rijiyoyin kar su sha. To wannan yana nuna mana kasancewar su waɗannan mutane da Allah ya halakar da su gaba ɗayan su, hatta da rijiyoyin azabar Allah ta na su izuwa ga wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai dan kada bala'i da musibar da ya same su ya shafi mu'minai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar wanda ya ci da wanda ma ya dama da wannan ruwa. Manzon Allah yace a ciyar da raƙuma, kuma ruwan da aka dauka a zubar da shi. Yace in har ma za ku dauka ku je riji yadda taguwa take zuwa take sha, ku je can ku dauka, amma wannan sauran rijiyoyi manzon Allah yace kar ku dauka. To haka a hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma marra bil hijr, lokacin da ya wuce da wato shine kasar samudawa mutanen Annabi Salih, ala sai manzon Allah yace la tadkhulu masakinal ladina zalamu, kar ku shiga mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su, illa an takunu bakina, manzon Allah yace sai dai idan kuna masu kuka. Me yasa an yusiba kuma asaba kuma, kar aje abin da ya same su na bala'i da musiba kuma ya same ku. Kenan lokacin da sahabbai suka zo daidai wannan yanki na samudawa, manzon Allah yace kar ku shiga cikin wannan wuri face sai kuna masu kuka. Kenan kar ku shiga kuna raha, kuna wani jin dadi, kuna shagaltuwa da wani lamari na duniya, a'a, ku tuna irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya danke su da azaba, kenan ku yi kuka, kuka wanda yake na daukan izina. Me yasa manzon Allah yace an yusiba kuma asabahum, dan kada abinda ya same su na bala'i da musiba wato kuma ya same ku. Thumma taqanna'a bi ridaihi wa huwa 'ala ar-rahl, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai rufa kansa bi ridaihi da mayafinsa, manzon Allah ya rufe fuskar shi ya rufe kansa, wa huwa 'ala ar-rahl, a lokacin nan yana kan raƙuminsa, yana kan sirrinsa, manzon Allah ya rufe kansa. Sana hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum, wato manzon Allah yake cewa kar ku shiga gidajen waɗanda suka zalunci kawunan su, su ne samudawa mutanen Annabi Salih, illa an takunu bakina, sai idan kun kasance kuna masu kuka. An yusibakum misla ma asabahum, dan kada an yusibakum mislu ma asabahum, dan kada kwatancin abin da ya same su ya same ku. To wannan yana nuna mana cewa duk wasu waɗanda suke masu saban Allah, wanda Allah ya halakar da su, ba wani abu bane ba wanda yake na dariya na nuna farin ciki da wannan, a'a, iya abinda mumini zai yi sai yayi kuka, wanda wannan kuka matsayin wato daukan izina ne, wa'azi, dan kada irin abinda ya same su na azaba wato kai ma ya same ka. Shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin sahabbansa, kenan wai in har ma ya kama na cewa dole sai an buta gun, to za a buta gun ana mai kuka domin tuna girman Allah subhanahu wataala. In kuma kewaye irin waɗannan wurare zai yiwu, to kewayewar ita ce tafi dacewa. amma in har ya zamanto ban makawa sai mutun ya bi ta irin wannan gu to in har mutun zai fito ya bi yana mai kuka kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya umarci sahabbansa wanda wannan kasancewar hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda da yawa daga cikin kabilun da Allah ya halakar da su ko mu ce al'ummun da Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su kuma ya bar alamar gidajensu ba dan komai ba dan su zamanto wa'azi ga waɗanda suke biyowa baya kenan dan kar wato abin da ya same su su ma ya same su wanda wannan shine wato iya hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ce wata hikima daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai ga yasu samudawa tarihi ne wanda yake mai tsawo Allah ya halakar da su amma har yau alamar gidajen suna nan haka su ma samudawa wannan adawa mutanen annabi hudu wanda kamar yadda bayani ya gabata Allah ya halakar da su amma gidajen kuma suna nan a tsaye kamar yadda Allah ya faɗa fa asbahu la yura illa masakinuhum suka zamanto ba a ganin komai illa masakinuhum kawai sai gidajen su inda suka rayu amma gaba ɗayan su manyan su da kankanan su mazan su da matan su gaba ɗaya Allah ya halakar da su domin cewa fa hal tara lahum min baqiya babu wani wanda ya rage daga cikin su gaba ɗaya Allah ya halakar da su to haka su ma samudawa mutanen annabi salih shine a takaice kenan malam ya zo mana da wannan kissa babu kissati ya ajuja wa maajuj wa qaulillahi ta'ala qalu ya dhal karnaini inna ya ajuja wa maajuja mufsiduna fil ard wa qaulillahi ta'ala ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إلى قوله سببا قوله سببا أي طريقا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها زبر وهي لكبا حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما الجبلين والصدين الجبلين خرجا أي أجرا قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه كبرا أي أصبب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر وقال ابن عباس رضي الله عنهما النحاس فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوا إصطاع استفعل من قوت له فلذلك فتح أصطاع يستطيع وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي ألزقه بالأرض وناقة دكا لا صنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتبلد وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون قال قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري هدب أي أكما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر مثل البرد المحبر قال قد رأيته وتوانم بابيني والدكي بياني game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na kissar wato wasu daga cikin bayinsa su ne Ya'juj wa Ma'juj Ya'juj wa Ma'juj shine malam sai yace wa qaulihi ta wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka qalu ya zal karnaini inna ya ajuja wa ma ajuja mufsiduna fil ardi wanda wannan kissa ce wadda take mai tsawo wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana game da wani zagaye duniya da bawansa Zulkarnaini yayi an gane ko shine har yaje ya samu wasu jama'a waɗannan jama'a suke bashi labari suke cewa inna ya ajuja wa ma ajuja suka ce lalle su waɗannan mutane domin su ya ajuja wa ma ajuj suna daga cikin bil'adama an gane ko ba wata halitta bace can daban a daga cikin wato ƴaƴan adam suke wanda jikoki ne na sama wato dan annabi Nuhu an gane ko wanda kasancewar su ya ajuju wa ma'ajuj maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta mana su a cikin hadisai ingantattu wanda suka fi kama da shi a yau sune wato turk wanda ake kiran su magul an gane ko turk magul idan kaga yadda suke fuskar su to haka fuskar ya ajuju wa ma'ajuj take maza Allah ya siffanta su suna da kankanan idanu kuma fuskar su manzon Allah yace ta kwarce haka yadda ka san faifai yadda ka san garkuwa haka fuskar su take kuma suna da gashi wanda yake mai kaushi to kasancewar su waɗannan ya ajuju wa ma'ajuj wata babbar fitina ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda kuma kullowar zuwa doren ƙasa alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke manya na kusantar alkiyama suna daga cikin ayoyi goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana wanda kasancewar shi wannan Zulkarnaini shine yayi wata doguwar katanga kamar yadda zamu gani a nan ya tsare tsakanin su wato da jama'a a doren ƙasa shine kamar yadda su waɗannan jama'a da suke bashi labari suka ce masa inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi lalle ya ajuja wa ma'ajuj wato masu barna ne a ban ƙasa suka ce masa fa hal naj'alu laka karjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suka ce masa wai shin ko zamu iya sanya maka lada mu yanka maka lada na musamman akan cewa ka sanya wani tsari wata toshiya tsakanin mu da su yadda ba za su ringa ketarowa suna yi mana bannan to shine sai ya ce wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka wa yas'alunaka an zil karnaini ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da zil karnaini ubangiji ta'ala yace kul sa'atulu alaikum minhu zikra ce da sannin zan karanta muku labarin shi inna makanna lahu fil ardi Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka tabbatar masa matsayin daraja a ban ƙasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma muka bashi hanya izuwa dukkan komai lafazin sababan ay dariqan hanya Ubangiji ta'ala shine ya hore masa hanya game da dukkan komai ma'ana duk wani abu da yake nufi Ubangiji ta'ala ya hore masa hanyar da za ta sadar da shi izuwa wannan guri nashi shine yace fa atba asbaba shine ubangiji ta'ala yace fa atba asbaba hatta idza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla ubangiji ta'ala yace sai ya bi hanya hatta idza balaga baina saddaini lokacin da ya isa izuwa wato wasu toshiya guda biyu shine saddaini shine yace ai jabalaini wasu duwatsu guda biyu. An gane waje da inda kuma sai ya samu kauman wasu mutane. Waɗannan mutane shi an gane ko shine yake cewa fatta fa'ati ba sababa hatta izabat wannan hatta izabala gaban bainar saddaini waje da min dunihima kauman la yakadu ne yafkahuna qawla. Sai ya samu wasu mutane waɗanda basu kusa ba ma da za su fahimci fadar da ake musu, mutane ne waɗanda suke kamar ba sa fahimta. To su ne waɗannan suka ce masa ya ajuja wa mana ya zalkarnaini inna ya ajuja wa ma ajuja mufsiduna fil ardi, lalle ya ajuja wa ma ajuj wato masu barna ne a ban ƙasa. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, abusa ka sanya wani tsari wato tsakaninmu da su abinda zai tsare su daina ƙetarowa suna yi mana banna. To shine anan shi Zulkarnain Allah yake kissanta mana shine ce ila qaulihi atuni zubaral hadidi. An gane ko kafin haka cayi ma makanni fihi rabbi khair fa ainuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radima, yace abinda ubangiji na ya tabbatar min da shi na matsayin daraja ya ishe ni, bana buƙatar wani lada a gunku. Abinda dai nake so yace ku taimaka min da wani ƙarfi. An gane ku, ma'ana kuma ku kawo iya ƙoƙarin ku domin na sanya wata katanga tsakanin ku da su. Shine sai yace atuni zubaral hadidi, ku bani guntattakin karafuna, ma'ana guntayen karafuna yace ku bani su. Aka ba aka zo masa aka taro masa da waɗannan guntayen karafuna da su ya ringa gina wannan katanga hatta idza sawa bainas sadafaini, yace har ya kai lokacin da ya daidaita tsakanin sadafain. Abdullahi dan Abbas yace ma'anar sadafain yace aljabalain, wasu duwatsu guda biyu. Qalan fukhusi yace to ku ringa rurawa, ku ringa hura wutar. An gane ko, suka ringa hura wuta hatta idza ja'alahu naran, lokacin da waɗannan guntattakin karafuna gaba ɗaya suka rikida suka koma wuta suka yi jajjawur. Qala atuni ufrigi alaihi qitra, yace ku zo mun da su. An gane ku, ba ku zo mun da su. Ufrigi alaihi qitra yace domin na zuba darma a kan shi. Wa yuqalu alhadid, wasu suna fadar cewa wato bakin karfe kenan, wannan karfe da yayi jajjawur sai yace a zo masa da wannan karfe, guntattakin karfe da suka yi ja sai ya kawo ruwan darma sai ya zuba, shine aluminium. Wa yuqalu as-sufr, ana fada cewa a jan karfe ne ta gulla shine ya narkar da shi ya zuba. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake fada yake cewa an-nuhas wato ita ce ta gulla jan karfe, yace fa masda'u an yazharuhu, ba za su samu damar da za su daukaka akan wannan katanga saboda santsinta ba yadda za a yi su iya kamawa su hau. Sannan kuma wa masta'u lahu naqaba, kuma ba su da ikon da za su huda wannan katanga saboda an gina ta ne da wani bukin karfe, kuma karfen aka hada shi da tagulla jan karfe ko kuma an hada shi da dalma aluminium. Su ba za su iya kamawa su hau katangar saboda santsinta, kuma ba za su iya tillawa ba. Shine anan yace fa masda'u an yazharuhu ay ya'aluhu istata'a ay istaf'ala min utu lahu, kenan da yace fa masda'u kenan min istata'a ne istaf'ala min utu lahu, sai yace fa lidhalika futiha asta'a yastati'u. An gane ko, yastati'u. Wa qala ba'dhum istata'a yastati'u, shi yasa yace wa mastata'u lahu naqaba, ba su da ikon da za su tilla wannan katanga. Qala sai yake fada da su gare su yace haza rahmatun min rabbi, wannan katanga da nayi muku na tsare tsakanin ku da wannan fitina yace wani jin kai ne na musamman daga gun ubangiji na, ni'ima ce Allah ya jaddada muku, ya zama wajibi ku gode masa. Kuma ku san da cewa fa iza ja'a wa'du rabbi, in alƙawalin ubangiji na ya zo shine kusantar alkiyama ja'alahu dakka'a, ubangiji ta'ala zai maida wannan kasa ta rugulguje gaba ɗayan ta ta rushe, alzaqahu bil ardi, gaba ɗayan ta Allah zai rusar da ita katangar za ta hade da kasa. An gane ko? Shine yake fada yace wanaqatun dakka, larabawa sukan fada cewa taguwa dakka, aila sanama laha, taguwar da bata da tuzo, wadda bata da tuzo kenan ita ce suke kira dakka. Kenan da anan da yace fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, ma'ana zai rushe wannan katanga, za ta zama to tayi dibir da kasa ta daidaita. Shine yace waddakdaku min al-ardi mislahu, idan aka ce wato ardun dakdak, kasa wadda kenan tayi libur, wadda take a kwance take babu tudu ba korami, hatta saluba kenan wadda ta zamanto haƙo wata ballada ta kwanta babu tudu babu korami kenan. Dai nan yana ƙara fassara mana ja'alahu dakka, katangar gaba ɗayan ta Allah zai rushe ta, za ta yi libur da kasa ta zamanto tayi daidai babu ita babu alamarta. Sai yace wa kana wa'du rabbi haqqa, alƙawarin ubangiji na ya kasance gaskiya ne. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, a wannan lokaci ubangiji ta'ala yace a wannan yini zamu bar junan su, wato yana gaurayuwa da juna saboda yawa, wanda in sun shigo duniya gaba ɗaya duk wani teku za su shanye shi, duk wani ruwa na duniya gaba ɗaya za su shanye shi, gaba ɗaya duk tekun da ka sani ta duniya in dai suka shigo gaba ɗaya sai sun shanye shi, kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Mutane ne waɗanda suke masu bala'i da fitina, kuma komai sai sun bata. A lokacin nan mu'minai, wato da annabi, lokacin nan annabi Isa yana raye, za su je su fake, wato a nan Ka'aba za su je su fake, mu'minai za su yi sansani idan Allah ya halakar da su, kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai turo musu wani bala'i a lokaci guda, wata tsutsa ce za ta ringa kama wuyansu, gaba ɗayan su za su yi mutuwa guda, sun mutu amma gaba ɗayan doron ƙasa sun haɗa shi da wari, dubbin gasu ce gawawakin su ne. A lokacin nan mu'minai za su kaskantar da kai zuwa ga Ubangiji, Allah zai turo wasu tsuntsaye, tsuntsayen manzon Allah ya siffanta mana yadda ka san kaman wuyan raƙumi haka suke. Wannan tsuntsaye su za su tsince gawawakin gaba ɗaya su kai su su jefa su iya inda Allah ya so. A lokacin nan kuma ƙasa za ta ɗan gyaru ta yi kyau. To shine anan yace wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, sannan sai yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya, hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju, ubangiji ta'ala yace idan aka kai lokacin da aka budo ya'juju wa ma'juju, aka rushe katangar, ubangiji ta'ala yace wa hum min kulli hadabin yansilun, zaka ga ta dukkan wani tudu suna kwararowa da gaggawa zuwa cikin duniya, ta ko ina zaka ga suna shigowa. Qala Qatada, Qatada yace hadabun, abinda ake nihi da hadab akama shine wato tudu. Wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ra'aitu sadda, wannan katanga yace na ganta, mislan burdil muhabbar, yace yadda ka san kamar wani burgo, ko kuma ka ce wani saki wanda aka kawatar da shi, irin kamar misali sakala, irin saki na tufafi da ake haka, wannan katanga ya ajuju wa wannan zulkarnain ya kawatar da ita. Kala sai manzon Allah yake faɗa masa yace kadra'aitahu, manzon Allah yace tabbas ko ka ganta, yace na ganta ya rasulullahi, wannan katanga na ganta. Nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.